sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almusi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 12 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan sauke sarkin zulmi a jihar Zamfara. Kuma da yake an ce lokacin abu a yi shi, za mu kawo muku jerin rahotanni kan ranar demokaradiyyar Najeriya ta yau Asabar. Sai dai saboda rahotannin ranar demokaradiyya ɗin, ba za mu iya kawo muku ansoshin tambayoyinku ba sai mako mai zuwa. Amma za mu kawo muku wani rahoto mai alaka da wani bangare na ansoshin tambayoyinku ɗin, wato makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. Za a ji labaran wasanni da Murtala Sanyi ne ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ga dukkan alamu an samu rabuwar kawuna a wurin taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki ta G7 akan kira da shugaban Amurka Joe Biden ya yi game da daukar tsauraran matakai akan China saboda tilasta aikin kwadago da take yi da kin aiki da tsarin kasuwanci na kasa da kasa da kuma shirinta na tallafawa ayyukan gine-gine a duniya mai tattare da matsaloli. An samu tattaunawa mai ma'ana, amma kuma an dan samu sabanin ra'ayoyi a cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden yayin da yake bayani ga manema labarai biyo bayan zaman taron a Cornwall a Ingila. Jami'in ya nemi a saka sunansa. Shugabannin kasashen G7 sun amince da barazanar China na ci gaba da karuwa, amma kuma sun saba akan tsaurin martani da ya kamata a maida mata, inji jami'in. Da alamar Italy da Jamus da kuma kungiyar tarayyar Turai suna tari-tari akan daukar mataki mai tsauri akan China, a maimakon haka suna ganin a yi amfani da dangantakar aiki tare. Su ko Amurka da Birtaniya da Canada da kuma Faransa sun fi ra'ayin daukar matakai masu tsauri a matsayi daban-daban. Ita ko kasar Japan, ra'ayinta ya saba ma dukkanin bangarorin biyu a cikin kungiyar. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden zai gana da takwarinsa na kasar Rasha Vladimir Putin a ranar Laraba a Geneva, a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu masu tasiri ta yi tsani. Gana wasu za ta gudana ne yayin da Biden ya kammala ziyararsa ta farko zuwa kasar waje a matsayinsa na shugaban kasa, inda kuma yake halartar taron kolin kasashen G7 na ciko 47 wanda ake yi a birnin Cornwall na Ingila. A wata hira da sashen labarai NBC da aka yada wani bangare a jiya Juma'a, Putin ya ce dangantakar Amurka da Rasha ta yi tsami ainun fiye da duk wani lokaci. Fadar White House ta faɗa a jiya Asabar cewa Biden ba zai yi magana da manema labarai ba har sai an kammala ganawar, lamarin da ya hana manema labarai da sauran masu sa ido su kwatanta abubuwa da suke faruwa kafin taron na ranar Laraba da irin wanda suka faru a lokacin ganawar Trump da Putin bayan taron koli a Helsinki a shekarar 2018. Yau Asabar kungiyar Taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba, haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa ta yi tunanin barin sojoji a cikin Afghanistan domin tsare filayen jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin NATO a jagorancin Amurka sun bar ƙasar. Kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayyar tambaya akan Washington da wasu kasashen duniya da kuma kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da samun wata matsala ba daga ƙasar da ba ta da gabar teku a kudancin Asiya. Idan rikici ya ƙara ƙarfi kada ya shiga babban birnin ƙasar bayan rundunar kasashen waje sun kammala ficewa a wa'adin ranar 11 ga watan Satumba. Turkiya mai sojoji kimanin 500 tana ci gaba da zama a Afghanistan, kana ta bada tayin aiki na bada kariya da kuma tafiyar da filayen saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa a birnin Kabul har bayan wa'adin da shugaban Amurka Joe Biden ya gindaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a yau Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 84,332 sa'o'i 24 da suka wuce, adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70. A yau Asabar, Rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata, sama da 1,000 ne aka sanar a jiya Juma'a. Cibiyar sa ido akan cutar ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa adadin kamuwa da cutar a faɗin duniya ya kai miliyan 175,200. Amurka dai ita ce ke da miliyan 33,400, Ghana Indiya na biye da ita da miliyan 29,300. Ita ma Rasha ta zarce miliyan 5 a cewar John Hopkins. A ƙarshe, da sanyin safiyar yau Asabar, 'yan ƙasar Algeria suka fara kada ƙuri'a a zaɓen wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru 2 da aka kwashe ana samun fitintinu. Ko da yake masu fafutukar kafar demokradiyya sun yi kira da a ƙauracewa zaɓen. Zaɓen 'yan majalisar dokokin shi ne na farko tun bayan da aka haɓarar da shugaba Abdulaziz Bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru 20 yana mulkin ƙasar, wanda ya huskanci zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya. Suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su dunguma rumfunan zaɓen da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya. An kira zaɓen wurin ne yayin da shugaba Abdulmajid Tebboune ya yi alkawarin samar da sabuwar Algeria, batun da ya ja hankalin matasa da ma wasu da ba sa siyasa suka shiga takara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan saukar da sarkin masarautar zurmi ta jihar Zamfara da aka yi. Sani Malumfashi gare ka.
Sanarwar da aka tada sarkin zurmi Alhaji Atiku Abubakar, wacce sakataren gwamnatin jihar mai riko Alhaji Kabiru Balarabe ya rattabawa hannu, ta bayyana cewa gwamna Bello Mutawalle ya amince da nada Alhaji Bello Suleiman Bonin Kanwa ya gudanar da harkokin masarautar ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sanarwar ta kuma bayyana cewa gwamna Mutawalle ya nada wani babban kwamiti mai wakilai tara ƙarƙashin shugabancin tsohon mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Wakala Muhammad, kuma wannan kwamiti aikinsu shine su binciko dukkan zarge-zargen da ake yi wa sarkin da aka dakatar din na cewa yana da hannu a wajen yawaitar hare-haren da ake kaiwa al'ummar masarautar zurmi. Alhaji Kabiru Balarabe ya ce an baiwa shi wannan kwamiti wa'adin makonni 3 da ya gama bincikensa ya komi ka rahoto ga gwamnati. Shin komi al'ummar jihar za su ce game da wannan al'amari da ya bijiro?
Sunana Isma'il Abubakar. To, abinda muke ji game da shi takatar da sarkin zurmi sai mu ce abu ne daga Allah, domin shi basara ke idan ana tuhuma masu cewa akwai hannun shi cikin kashe-kashen da ake ta'addanci, ba laifi bane shigo ne takatar da shi a yi bincike.
Abin da muke da gani cikin wannan lamari yanzu wannan sabon salo ne da mataki da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka, wanda yake ba mu iya cewa komai, sai dai mu sa ido mu gani, tunda ta dauki mataki akan harkar tsaro ne kuma ta sa kwamiti. Ba shi kadai ba, tun kafin yanzu mun samu labarin da aka tada bayin nan da sado, kuma shi ma an sa mashi kwamiti a ayi public hearing. Muna fatar cewa kwamitocin za su yi aiki tsakaninsu da Allah, kuma su tabbatar da cewa ba siyasantar da al'amarin sarakuna ba.
A wani labarin kuma, gwamna Mutawalle muradin ya aike da sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasu sanadiyar hare-hare na baya-bayan nan Memoni da aka kai a wasu sassa na jihar. Sunshine Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani. To, kamar yadda aka sani dai, yau 12 ga watan Yuni take ranar demokaradiyya a Najeriya. Don haka wakilanmu daga sassan ƙasar za su gaya mana yadda ta kaya. Za mu fara da jawabin shugaba Buhari kan wannan ranar. Umar Faruk Musa gare ka.
Hello Nigerians, I join you all today to commemorate and celebrate our democracy day.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yana taya 'yan Najeriya murnar wannan rana ta demokradiyya, inda ya ce ranar 'yanci ce da walwala da kuma nasarar al'ummar Najeriya, ƙasa ɗaya kuma Najeriya ɗaya. A jawabin na Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya ɗauki kusan minti 25 yana yinsa, ya yi dogon duba tarihin shigowar gwamnatinsa da dalilan da ya sanya 'yan Najeriya suka zaɓe ta, da irin alƙawuran da yawa 'yan ƙasa da wanda ya cika, da kuma alƙawuran da suka ci gaba da kasancewa ƙalubale. A cikin jawabin nasa, Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa duk waɗanda ke cin moriyar tsare-tsare na demokuraɗiyya a matsayin laɓewa da damar da suka samu a cikin wannan tsarin na demokuraɗiyya, da ba za a iya ɗaukar matakan murƙushe 'yan ta'adda ko masu aika miyagun laifuka ba cikin ɗan ƙaramin lokaci, domin sai an bi dokoki da sharuɗa na aiki, to su tabbatar da cewa fa za su yaba wa ayazaki, domin sabon tsarin da gwamnatin ta fito da shi yana nan daram za a yi amfani da su wurin tabbatar da cewa an fatattaki duwanda suka hana Najeriya zaman lafiya. Inda yake cewa,
"When you elected me as your president in 2015, you did so knowing that I will put an end to the growing insecurity."
Lokacin da kuka zaɓe ni a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2015, kuma kun yi ne saboda kuna da tabbacin cewar zan kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke bunƙasa a arewa maso gabacin Najeriya, amma bayan mun fatattake su daga can sai suka fantsama zuwa cikin sassan ƙasar da muke ƙoƙarin warwarewa a yanzu. Wannan shi ma idan Allah ya yarda za mu shawo kan matsalar a cikin ɗan ƙaramin lokaci.
Unfortunately, like in most conflict situations, some Nigerian criminals are taking undue advantage of a
difficult situation. Kamar yadda take kasancewa a wasu fannoni na tashe-tashen hankula, wasu 'yan ta'adda a Najeriya na laɓewa gurin tarnaƙin da demokuraɗiyya ke kawo gurin murƙushe 'yan ta'adda, kamar kasawa ce a gwamnati. To muna nan muna shirye-shirye mu afka musu da ƙarfin gaske, in ji Shugaba Muhammadu Buhari. Dangane da matsalolin rashin aikin yi da talauci da kuma ragaita da 'yan ƙasa yake yi musamman matasa, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta yi tsare-tsare masu yawan gaske wanda suka fitar da miliyoyin mutane daga talauci. Kamar da Shugaba Muhammadu Buhari yake cewa,
"As at the end of 2020, the Development Bank of Nigeria had disbursed 324 billion.
A ƙarshen shekara ta 2020, bankin kawo cigaba na Najeriya ya ba da naira miliyan 224 a matsayin bashi mai rangwame ga ƙananan 'yan kasuwa da kamfanoni, wanda yawansu ya kai 136,000, domin inganta kasuwanci da kuma yaƙi da talauci ko rashin aikin yi. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi amfani da wannan jawabi da yawa 'yan Najeriya gurin nuna juyayinsa a kan rashin rayukan da aka yi na hafsoshi na Najeriya da 'yan ƙasa waɗanda suka rasa rayuwarsu, inda yake ba da tabbacin cewa a kowane lokaci yana fama da wannan tunani a rayuwarsa, kuma za a ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da an kawo 'yan Najeriya ƙarshen wannan tashin hankalin da yake kawo ci baya a cikin al'amuran ƙasar na yau da kullum. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar daga jawabin Shugaba Buhari kan ranar ta demokuraɗiyya, sai kuma yadda aka gudanar da harkokin ranar, bari mu fara daga Abujan. Halima Abdulrauf, gare ki.
Gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da ita sake jaddada matsayinta na rashin amincewa da sauyin ranar demokuraɗiyya daga 29 ga watan Mayu da aka saba yi a da zuwa 12 ga watan Yuni. A shekarar 2018 da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi danƙarar zaben marigayi Bashir Abiola da soja suka soke a shekarar 1993, ƙungiyar CNGD ta bakin shugaban kwamitin amintattunta na Sura Ashirshar ta ce,
"Dama mu ba mu ma yarda da macewar 12 ga watan Yuni ta zama ranar demokuraɗiyya ba. Wannan izgili ne da kuma wani abu na rashin sanin ya kamata. Shi Shugaba Buhari ya yi kuskure ɗauko ranar 12 ga watan Yuni da ba ta da wani tarihi a tarihin Najeriya, tunda babu wata kotu da ta zo tabbatar da cewar wai Abiola ya ci zaɓe a wannan ranar zaɓe da aka yi. To abinda muka yanzu shi ne mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata. Mun kai takardu ga majalisar ƙasa inda muka nuna musu muhimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999, su mai da hankali wajen ceto ƙasar daga rugujewa."
Nasa ɓangare, shugaban gamayyar ƙungiyoyin matasa a tashiyar Arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham ya ce shiru daga manyan 'yan ƙabilar Ibo na da ma'ana.
"Mu a nan Boko Haram in ya taso, mu manyanmu da sarakunanmu suke fita su challenging abu na sunan Allah da malamanmu. Ba musulmi ba krista, dukkanmu we are the same. Tun daga wannan abu ya fita, akwai wani Ibo da ya tashi ya nuna abun da yarana suke bai da kyau ne?"
Sai dai ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar jihar Imo ta Yamma, Sanatar Rochus Okorocha, ya ce babu maganar raba ƙasa a nan.
Suna magana a raba kogin na shi ne su harin suna da kasuwanci a Sakano, suna na Sokoto, suna na Katsina. Ba ku tafi ba, kuna wurin kuna magana a raba. Ko idan ku bari magana nan, sai a sanar ƙasa a cikin duk. Yanzu misali ga ce Rochas, ga yara na a Rochas Foundation da suke Kano, Sokoto, Bauchi, Yola, Zaria da kuma Jos. Ku ji duk 2015 yawanci su yara hasuwa da fula. Yanzu ka ce a raba. Ina san kai damuwa mu na ƙasar nan akwai talauci. To haka daina talauci da rashin adalci a ƙasar nan da yaudara na siyasa. To kaga a samu zaman lafiya.
A jawabinsa, shugaba Muhammadu Buhari ya sake jaddada kokarin gwamnatinsa na tafiya da duk 'yan Najeriya a dama da su, tare da yaba wa yadda 'yan kasar ke juriya duk da matsalolin da ake fuskanta. Yana mai cewa zai ninka kokari a bangaren samar da tsaro don kasar ta ci gaba da zama tsintsiya madaurin ki daya.
My desire to see that Nigeria remains a country for each and every one of us has never been stronger.
Halima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima daga Abuja kuma bari mu kada Lagos. Baban gida Jibrin, muna sauraron ka.
Wani mai zanga-zanga na lumana kenan kamar yadda ya ce a yau ranar 12 ga watan Yuni a birnin Lagos, inda rundunar 'yan sandan Lagos ta kama shi, ko da yake daga bisani kuma an sake shi. Tun a jiya ne dai rundunar 'yan sanda a jihar Lagos ta gargadi mazauna birnin Lagos da su fito su gudanar da harkokinsu na yau da kullum, su kuma yi watsi da kiraye-kirayen gudanar da zanga-zangar lumana domin bikin ranar 12 ga watan Yuni. Akasari angwanni na birnin Lagos sun kasance babu kowa, a yanda motoci suka kaurecewa manyan titunan birnin, shaguna kuma suka kasance a rufe sakamakon barazanar tashin hankali da aka yi ta yadawa a sassa daban-daban na birnin na Lagos. To kuwa mazauna birnin Lagos din suka ji a yau.
Sunana Babangida Sada, mani mazaunin Lagos a Sabeba. Amunan cikin tsakiyar Lagos, alhamdulillahi jinjina ga jami'an tsaro domin sun nuna kishin ƙasa. Duk wani wanda ya fito domin ya razanar da 'yan ƙasa, ya cutar da 'yan ƙasa, sun ga musu su wuce tun ruwan sanyi.
A yau ranar jin 12 mun wayi gari a cikin garin na Lagos, jami'an tsaro kawai ke yawo, mutane ba sa yawo musamman akan hanya cikin gari saboda sakamakon tunanin hatsaniya za ta iya faruwa.
Sunana Abubakar Abdulaziz, wato wanda aka fi sani da suna Abu Maimai. Wato sakamakon wannan zanga-zanga da suke dan yi mutane shine jami'an tsaro a ko ina diga sunan sun balbazu akan titina.
Tunda sanyin safiyan yau ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar da jawabi ga 'yan Najeriya domin bikin wannan rana, wanda za a iya cewa shine na farko tun lokacin da gwamnatinsa ta dage bikin daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni, wato domin tunawa da ranar da akwai da zaben 12 ga watan Yuni da ake ikirarin cin Mashar Abiola ya lashe zaben kafin sojoji a ƙarshen jagorancin tsohon shugaban ƙasa Janar Babangida su soke wannan zaɓe. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida, yanzu kuma sai Jos Zainab Babaji yaya ta kaya ne.
Wasu matasa a jihar Plateau sun gudanar da gangamin jan hankalin gwamnati kan batun tsaro da sauran batutuwa da matsalolin da Najeriya ke fuskanta don gyara. Matasan da suka sanya bakake da jajayen riguna mai dauke da sakon cewa 12 ga watan Yuni na cancanci samun Najeriya mai inganci, sun kuma rike kwalaye da ke cewa a inganta tsaro don kare mu, a inganta jin dadin 'yan sanda, a gyara musu gidaje da sauransu. Duk da shike gangamin bai yi tasiri sosai ba saboda kalilan matasa ne suka fito, wasu da nazanta da su sun shaida mun cewa suna magana ne da yawun 'yan Najeriya masu son ci gaba. Daya daga cikin jagororin gangamin Mildred Bako tace sun fito ne su shaida wa gwamnati cewa akwai matsaloli da dama a kasar da suke neman a magance su cikin gaggawa.
Matasa mun ga wahala yayi yawa daga kan war iyayenmu. Abun ba ta addini bane, ba Krista ba, ba musulmi bane. Mun ga cin mutuncin da cin hancin na rashin zaman lafiya yayi yawa a Najeriya. So mun fito ne da yake yau democracy day. Mun ce a demokradiya ya kamata a tsare mutane. A demokradiya ya kamata mutane su samu aikin yi. Saboda haka bar su ba aiki yakan zama damuwa.
Mr. Ishaya Inuwa dan gwagwarmaya ne a Najeriya yace suna bukatar adalci ne daga gwamnati.
Akwai ababe da ya kamata kowace gwamnati ta yi. Na ɗaya, tanadar da zaman lafiya so rashin tsaro yana iya sa masu zuba jari su kwashe jarinsu daga Nigeria. Akwai masana'antu da dama da suka bar Nigeria, yawancin masana'antu sun koma Ghana.
Ita ko Nimdir Nansok dake da inkiya kowa da kowa tace sun fito a ranar demokradiya ne don gwamnati ta saurari kukansu.
Saboda yau ana democracy day kuma muna ga kaman babu democracy a Nigeria, shi yasa muka fito yau don mu ce ma gwamnati me ke faruwa. Ana insecurity, ana kidnapping, ana banditry, ana kakkashe mutane.
Amma ba kya ganin kama akwai dan ci gaba da aka samu a Nigeria?
Kudanawa babu ci gaba.
Jami'an tsaro da suka hada da sojoji da yan sanda da jami'an DSS da hukumar takaita hadura da sauransu sun kasance a dandalin da matasan suka taru don ba su kariya da shirin kota kwana. Matasan dai sun kammala gangamin su ne ba tare da tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu gabatar muku wani rahoto na musamman game da matsayin sojin Najeriya kan makomar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. Shin ya mutu? Shin yana raye? Hassan Maina kaina gare ka.
Magana kuma shi Shekau cewan soja ba su magana a kai ba, inda a ce su suka kashe Shekau da za su fi yin magana.
Tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kenan, Major General Junaidu Bindawa, ke tsokaci dangane da yadda har yanzu rundunar sojan Najeriya ba ta ce komai akan batun kisan na Shekau ba. General Bindawa ya ce hakan ba zai rasa nasab da abin da ya sha faruwa a baya ba.
A kada ka manta, Shekau an ce ya mutu ya kai so 1, 2, 3, 4, 5 ba iyaka, kuma wanda kuma da daga baya su gidan soja suna magana a kai. To amma ina ganin suna tsayawa su duba su gani. Amma yadda abubuwa suka taho da yadda su bangaren ISWAP suka yi magana, ina ganin lallai an kashe Shekau.
Shi ma Hafsa mai ritaya, General Yakubu Usman, ya ce kawo yanzu yana jin sojoji na da hujjar yin gum da bakinsu akan wannan batu mai matukar muhimmanci.
To ai su a cikin tsaka mai wuya ne, za su iya karanta magana ba tun da su kansu ba su shiga wannan sansanin wurin da aka ce an kashe Shekau din ba, kuma ba za su ce Shekau yana da rai ba.
Kawo yanzu dai sojojin Najeriya ba su fayyace matsayinsu akan wannan babbar magana ba. To amma a cewar General Sale Bala, ko da ma an kashe shi Shekau din, har yanzu tsugune ba ta kare ba.
Abin damuwa shi ne ma yanzu mutuwar Shekau. Don yanzu kusan shugaba ɗaya ake da shi na ISWA, kuma shi su suka mamaye gaba ɗaya. Amma idan da Shekau yana da rai, ba wai ina murna ne ko ina fatan da yana da rai. Ka ga faɗa tsakanin Albarnawi da shi Shekau, shi kansa alheri ne gare mu. Amma yanzu an bar mu da shi Albarnawi shi kadai.
Eh to, amma baka jin wasu manyan kwamandojin Shekau din za su yi tawaya bangaren ISWA?
Akwai waɗanda za su rabu su tafi tare da ISWA, akwai kuma waɗanda har yanzu ba za su yarda su koma ga ISWA ba.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma ga shiri na gaba, wasanni a takaice.
Yayin da aka shiga rana ta biyu ta gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai, an dakatar da fafata wasan rukunin biyu tsakanin Denmark da Finland, bayan da dan wasan Denmark Christian Eriksen ya yanke jiki ya fadi a filin wasa. Lamarin ya auku ne ana dab da karasa rabin lokacin wasan na farko, inda dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa ya fadi kasa, inda kuma alkalin wasa nan take ya kira jami'an kiwon lafiya domin ba shi agajin gaggawa a cikin filin. To sai dai daga bisani an fice da dan wasan zuwa asibiti, kafin daga bisani kuma sauran yan wasan su ma suka fice daga filin. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA daga bisani ta ba da sanarwar dage buga wasan saboda abin da ta kira yanayin gaggawa da ya shafi lafiyar dan wasa. Lamarin dai ya haifar da rudu da fargaba a zukatan yan wasa waɗanda suka zagaye Eriksen a lokacin da yake kwance a cikin filin, har ma da yan kallo. Rahotanni na baya-bayan nan kuma na bayyana cewa dan wasan ya farfado kuma yana nan raye a yayin da yake samun sauki. Hukumar ta UEFA ma ta tabbatar da haka a wata sanarwa. inda kuma ta ce za a sanar da dukkan jami'an da lamarin ya shafa dangane da yadda za ta kaya a wasan da ba a karasa ba. Wasan tsakanin Denmark da Finland dai ita ce ta farko a rukunin biyu a yau Asabar, kuma ta biyu ta bude gasar ta cin kofin kasashen nahiyar Turai ta bana. A wasan bude gasar a jiya Juma'a, mai masaukin baki wato kasar Italiya da ke karbar bakuncin gasar ta lallasa Turkiya da ci uku da nema. Gasar ta bana dai ranko ne na gasar da ya kamata a fafata a shekarar da ta gabata ta 2020 wadda aka jingine bugata sakamakon annobar coronavirus. Mai horar da ƴan wasan kungiyar West Ham United ta Ingila David Moyes ya rattaba hannu a wani sabon kwantiragin shekaru uku da kungiyar. Moyes mai shekaru 58 ya daɗe yana tattaunawa da shugabannin kungiyar domin cimma matsaya akan sabon kwantiragin nasa. Moyes ya jagoranci kungiyar ta karkare a matsayin ta shida da makinta 65 a teburin gasar Premier da aka karkare a karo na biyu na zaman sa a kungiyar, wanda ya ba su damar samun gurbin fafata gasar Europa a sabuwar kakar wasanni mai zuwa. Kocin ɗan kasar Scotland da ya zama a kungiyoyin Manchester United da Everton ya sake komawa West Ham ne a cikin watan Disamban shekara ta 2019 inda ya maye gurbin Manuel Pellegrini. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To Ibrahim, a takaice, ga dukkan alamu an samu rabuwar kawuna a wurin taron kolin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki ta G7 akan kira da shugaban Amurka Joe Biden ya yi game da daukar tsauraran matakai akan China saboda tilasta aikin kwadago da take yi da kin aiki da tsarin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma shirinta na tallafawa ayyukan gine-gine a duniya mai tattare da matsaloli. An samu tattaunawa mai ma'ana, amma kuma an dan samu sabanin ra'ayoyi a cewar wani babban jami'in gwamnatin Biden yayin da yake bayani ga manema labarai. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden zai gana da takwarinsa na kasar Rasha Vladimir Putin a ranar Laraba a Geneva, a daidai lokacin da dangantakar kasashen biyu masu tasiri ta yi tsani. Gana wasu za ta gudana ne yayin da Biden ya kammala ziyararsa ta farko zuwa kasar waje a matsayinsa na shugaban kasa, inda kuma yake halartar taron kolin kasashen G7 na ciko 47 wanda ake yi a birnin Cornwall na Ingila. A ƙarshe, yau Asabar kungiyar Taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba, haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa ta yi tunanin barin sojoji a cikin Afghanistan domin tsare filayen jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin NATO a jagorancin Amurka su bar ƙasar. Kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayyar tambaya akan Washington da wasu kasashen duniya da kuma kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Kabul game da yadda za su kwashe mutanensu ba tare da samun wata matsala ba daga kasar da ba ta da gabar teku a kudancin Asiya. Idan rikici ya ƙara ƙarfi kada ya shiga babban birnin ƙasar bayan rundunar kasashen waje sun kammala ficewa a wadar ranar 11 ga watan Satumba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Maƙeri da ya taya ni gabatar da shirin,
da Hailo Haile wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke muku fatan alheri. Wassalam.